بسم الله الرحمن الرحيم إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته
وعليكم السلام
barkamu da wannan yammaci na ranar Asabar wanda shine yammacin 11 ga watan Ramadan shekara ta 1447 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallam wanda ya dace da lissafin 28 ga watan Fabrairu 2026 daga wannan masallaci na Garki area 8 a cikin birnin tarayyar Najeriya Abuja inda muke darsa na tafsirin azumin watan Ramadan mai albarka Allah ubangiji ya sa mu dace wannan shine darasi na 26 cikin jerin gwanan darussa na tafsirin suratul baqara za mu tashi daga fadan Allah madaukakin sarki akan wato kan rubu'i ne ko na farko aya ta 44 fadin ubangiji madaukakin sarki a ta'muruna nas bil birri wa tansawna anfusakum
namo a'udhu billahi as-samiul 'alim min ash-shaytanir rajim min ghadrihi wa nafsihi wa nafsihi بسم الله الرحمن الرحيم أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب أفلا تعقلون
Allah madaukakin sarki yace a ta'muruna nasa bil birri wa tansawna anfusakum yanzu nan sai ku dinga umurtan mutane da nagarta ko kuma ku manta da kanku wa antum tatluna alkitab alhalin kuna karanta littafi afala ta'qilun shin ba za ku hankalta ba wannan ita ce aya ta 44 cikin wannan sura mai albarka wanda ainihin wato take yin tankiya mai ƙarfi ga banu Isra'ila da ba sauran mutane cewa yana da haɗari ƙwarai mutum ya kasance yana umurtar mutane da albir menene albiru shine kamar da suka ce kalimatun jami'atun lil khairi wal ma'ruf kalma ce wacce ta tattara duk wani abun alkhairi da abun da halin Allah san barka duk wani abu da ya shafi halin kirki a biyayya Allah sai da addini nagarta kula da haƙƙin ƴan uwa kula da sauran haƙƙoƙin mutane wato nagarta kirki halin Allah san barka duk abinda mutum zai aikata wanda ubangiji zai yaba mutane za su ce Allah san barka wannan shi ake cewa albiru haka kalma ce dunkulalliya da take bayyana duk wani aikin alkhairi an hana mutum ya zama da cewa yana umarnin mutane da aikin alkhairi amma shi kuma baya yi ana so ne kai ka fara yi kafin ka ce wa mutane su yi to su waɗannan Yahudawa da ake ta magana a kansu sun kasance a wannan zamani sanda Annabi sallallahu alaihi wasallam ya hijira ya zo Madina in suka ga wani ya riga ya shiga addini kamar abokan zamansu Aus da Khazraj duk wanda ya musulunta sai su ce mashi to lalle ka kama addini gaskiya kai da gaske ba ka ce to kuya ku shiga sai mu dai ka rabu da mu amma dai kai muna ga ma cewa gaskiya ne kaga so umurce shi da addini mai kyau su kuma ba su yi ba wani lokaci kuma suna kaunar mutum sai su ce mashi muna maka nasiha ka je ka musulunta ya ba za ku musulunta ba sai kai dai ba ruwan kai dai ka je ka musulunta to shine Allah yake musu wannan tankiyar dan me yake za ku dinga umarnin mutane su je su abin da za su tsira kuma ta da kanku wa tansawna anfusakum ku shashantar da kanku wa antum tatluna alkitab kuma ku ne kuke da ilimi kun karanta a cikin littafin ku cewa ga gaskiya ba ku bu ba amma kuma kun ba wasu dama su bi wannan aikin da ya kama da aikin hankali ba dan haka Allah ya cike magana da afala ta'qilun ku ba ku da hankali domin a mizanin dan adam mai hankali ma duk wanda ya gona abin alkhairi zai fara yi kafin ya gaici mutane duk wata harka da ka sa akwai alkhairi kai za ka fara yin ta kafin gaici mutane duk wani kasuwa duk wani ciniki da ka sa akwai alkhairi kai ya kamata ka fara yin shi kafin ka gaici mutane isa qur'ani yayi zargi akan irin wannan hali musamman ga malami wanda zai dinga umurtar mutane da aikin alkhairi amma shi kuma baya kwatantawa a wani waje can cikin sautu safi Allah yake cewa kabura makatan indallahi an taqulu ma la taf'alu sai Allah yake lima taquluna ma la taf'alu ya ayyuhal ladzina amanu yaqulu minni lima taquluna ma la taf'alu dan ne kuke fadin abinda kuma ku aikata Allah yake kabura makatan indallahi ya isa abin Allah wadarai abin takeici a wurin Allah an taqulu ma la taf'alu ku je ku dinga fadin abinda kuke ba ku aikata haka annabin Allah Shu'aib alaihi salatu wassalam kamar da Allah ya ba mu labari a cikin suratul Hud go yace wa mutanen shi wa ma uridu an ukhalifakum ila ma anhaakum an ba na so ni na hana ku abu kuma na je ina yi wannan shine abinda ake so da dinne wa'azi da dinne mutane nasiha kuma yi musu tankiya ko jagoranci a ganshi kan gaba wajen aikata alkhairi a ga cewa yana kwatanta abinda yake gaya mutane to wannan yana sanyawa abin albarka ko mutane suna saukin ganewa akwai hadisi da dama da suka zo dan tsoratarwa game da mutumin da yake umarnin mutane da abin alkhairi amma shi baya alal misali akwai hadisi da ke cikin Bukhari da Muslim daga sahabi Usama dan Zaid Allah ya kara masa yadda yake cewa Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce yuja'u birrajul yawmal qiyamati ana alkiyama za a zo da wani mutum fayulka fil nar sai a jefa shi a cikin wuta Allah ka kare mu Nabi sallallahu alaihi wasallam yace fatandaliqu aqtabu batani wuta idan ta kona shi ta kona shi cikin shi ya fashe kayan cikin shi su fito yana yawo da su fa yaduru kama ta duru raha ya dinga kekkewa yawa cikin aljanna saboda tsananin azaba kamar yanda doki ko alfadari yake kewa da injin nika din na gargajiya yace fa yutifu bihi adun nar yan wuta gangare yan wuta sai su bar ma jin azabar da suke ji sai su zo su kewe shi suna kallon shi saboda azabar shi ta fita su idan suka kewaye shi sai su ce ai fulan wane ne fa wane ne da muka sani a duniya ne wa'azi ne karantawa ma sha'anuka me ya kawo ka gidan wuta alaysa kunta ta'muruna bil ma'rufi wa tanhana 'anil munkar ba kai kike mana wa'azi ba a duniya ba kai ne daga hudu ba ba kai ne mai karantar da mu ba ba kai ne kike cewa mu yi abin kirki mu bar abin banza ba fala sai ce kuntu amurukum bil ma'rufi wa la ati kike gaskiya ne na kasance ina ce mun ku aikata abin arziki ni ba na aikatawa wa anhaakum 'anil munkari wa atihi ni kuma nake hana ku abin banza kuma ni injin na aikatawa saboda ka aka shiga wuta azabar shi ta fita su zafi Allah ka tsare haka nan hadisi daga Anas bin Malik Allah ya kara masa yadda yake bada labarin cewa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce ra'aitu laylata usri bi rijal randa akai isra'i gani inji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na ga wasu mutane tukuradu shafa'uhum bimaqarida min nar ana daddada labban su da almakashi na gidan wuta ana daddadawa da ƙarfi kuntu sai nace man haula'i su waye waɗannan ya jibril ana ta daddada labban su suna ihu mala'iku na ci gaba da tsawa sai Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce mala'ika jibril waɗannan kuma su waye qala sallallahu alaihi wasallam sai mala'ika ya ce mushi haula'i khutaba'u qaumik alladhina ya'muruna an-nasa bil birri wa yansawna anfusahum yace waɗannan masu wa'azi ne a cikin al'ummarka waɗannan irin masu wa'azi yace waɗanda suke gaya mutane gaskiya ba sa bi waɗanda suke hana mutane yin barna ba sa barci saboda wanda duk yake wa'azi ko yake karantawa yana fuskantar hadari kwarai da gaske baya aiki da abin da yake karantawa Allah ubangiji ka tsare mu daga tabewa yana da kai mu lura cewa aya kamar da malamai suka ce walaysa fil ayati annal insana idza lam yaf'al ma umira bihi annahu yatruku al amra bil ma'ruf wan nahy 'anil munkar ayat ba ta nufin idan ni na kasa aikata wani abu to kwata kwata bai halatta ga ya kowa ya kasa ba ta nufin haka amma dai ana gaya mun cewa ne ni in fara aikatawa kafin na gaya wani amma dai da haka zai iya gaya wani domin idan aka ɗauki uzurin cewa to duk abin da ban aikata ba zan gaya wani ba to za a bar wa'azi ga baki daya amma dole haka za a ci gaba da faɗa ana faɗa kuma ana ƙoƙarin aikatawa duk abin da kasan kana gaya mutane su yi to kai za ka ƙoƙari kai idan ka gaya musu suka aikata sun ci moriyarsa kai ma ka aikata ka ci moriyarsa kuma abin da kai albarka idan an yi haka yana da insana yajibu alaihi an yi amura nafsuhu wa yanhaha don mutum ya kamata ya fara da kansa ne ya fara umurtar kansa ya fara hana kansa wa ya'muru ghayrahu wa yanhahu sannan ya umarci waninsa ya hana wani nasa tarku ahadihima la yakunu ruksatan fi tarkil akhar dan mutum bai aikata wani abu cikin waɗannan ba to ba rangume bane akan ya ce ba zai ɗaya ba dan bai umarci kanshi ba wannan zai hana shi umarci wani shi dan bai umarci wani shi ba zai hana shi umarci kansa kowanne yana da matsayinsa abinda yake so ne kada ka kasance kamar candle wanda yake haska wani ya kona kansa idan kana da ilimi wajibi ne ka karantar da shi musamman ana bukata kuma wajibi ne ka yi aiki da shi to in ka tsaya cewa bari kai 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 aiki da shi ba ka karantar ba nan ma ka gaza wajen kin karantarwa idan kuma ka tafi kana karantarwa kawai ba kai aiki da shi ba nan ma ka gaza kaga kowanne akwai hadari kenan sai Larabawa suke cewa a cikin karin magana su wa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam idan baka san komai ba kana matsayinka na magamagarin musulmi ta wannan wata jarabawa ce ne zaman kanta idan kuma ka sani jarabawa ta fi girma wanda ya sani yana cikin jarabawa fiye da wanda bai sani sai dai ka san tsakanin marasa wadata da masu wadata wanda bai da kuɗi yana ganin shi a cikin talauci jarabawa ce ko to bai san cewa masu kuɗi sun fi shiga jarabawa masu wadata haka talaka wanda bai da shugabanci yana ganin shi yana cikin matsala ko to bai san masu shugabanci sun fi shiga cikin matsala ko a duniya da lahira duka shine ka'idar Larabawa suke faɗa a wannan karin magana fa in kunta la tadri fa tilka musibatun wa in kunta tadri fal musibatu a'zam Allah ubangiji ya tsare sai Allah ya ce wasta'inu bis sabr
wasta'inu bis sabr was salah wa inna la kabiratun illa 'alal khashi'in
wannan ita ce wasiya ta 12 kenan cikin jirange wasoyin da aka musu da wannan aka rufe fadin Allah wasta'inu bis sabri was sala ku nemi agaji da hakuri da kuma sallah wa innaha kuma lalle ita la kabiratu tana da nauyi illa alal khashi'in sai a gumma tsoron Allah anan kuma Allah yana umarnin banu Isra'ila da kuma mu gaba daya akan cewa mu nemi agaji hakuri da kuma sallah akan al'amuran duniya da na addinin kana so ka ci nasara akan al'amuran rayuwarka da addinin ka to kai hakuri kuma kai tsayi da sallah sai Allah ya ce wasta'inu bis sabri was sala ai istainu bis sabri ala jami'i umurikum duk abin da za ka yi da kake so ka ci ma nasara to sai ka yi amfani da hakuri al misali as sabru ala ta'a za ka yi haƙuri wajen biyayya Allah abinda muke aikata da biyayya Allah yana buƙatar haƙuri da juriya da daurewa a yi yau a yi gobe a yi jiya yanzu azumin nan in ba dan haƙuri da mace yake ba zai iya azumi kullum ka fito sallah asuba ka yi azhar ka yi la'asar ka yi magriba ka yi isha sanyi zafi hunturu ruwa iska damina rani duk ba ka fasa a ga wannan dole sai an jure to wannan juriya ka rike ta kodayaushe sannan الصبر على الأقدار المؤلمة حقوني دا قدروني ما سيزاكي رشي الله فيا شقاونا هاتني أسارة بكين تشيكي داموة زرزئي مسسرة أنزاجيك أنش متنشنك قدرة تفتا وتدويكيك kadara ta fada wannan kusa da kai an maka rasuwa duka wannan akadar ne al mu'limatu jasadan aw qalban wanda zai sa maka damuwa a jikinka ko damuwa a zuciyarka to dole sai kai hakuri kiza aka fadi ladan masu hakuri zamu zo mu ji a gaba cewa wadanda idan bala'i ya same su alladhina asabat musibatun qalu inna lillahi wa inna ilayhi raji'un Allah ya ce ulaika alaihim salawatu min rabbihim wa rahma ulaika humul muhtadun wadannan sune shiryayyu sune ke da gaisuwa da yawa da zuwan Allah da rahmarsa sune wadanda suke yin hakuri da damuwa duk abin da ya faru da kai ka tuna cewa dama can Allah ya rubuta wannan kaddara ce ta faru da kai can kafin a alice ka aka rubuta ta kuma duk wayenka ba za ka kauce wannan kaddara ba an sace maka wani abu kai wata asara ne ka rasa wani mukamin ka ne ka rasa wani masoyin ka ne ka fada cikin wata damuwa ne ta rayuwa kai hadarin mota ne ka ji rauni ko wani abu makamancin haka kana da wani ciwo da ke damun ka wasu kudaden ka ne an rike an hana ka promotion ɗinka ya zo an yi maka duk waɗannan damuwar na ainihin kaddaren rayuwar duniya to Allah ya ce wasta'inu bis-sabr kai hakuri hakanan wato duk wani abu wanda ya shafi a hakuri da mutane wajen rayuwa da mutane kana mu'amala da su sai kai hakuri to wannan shine abin da zai maka amfani a wajen hakuri kamar yadda Allah yake cewa fasbir ala ma yaquluna wasabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha wa min al-layli fasabbih wa atrafan nahari la'allaka tarda cikin kwaha kaga irin ma'anarsa dai wannan aya cewa kai hakuri akan abin da suke fada ya kai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam mutanen makka suna cutar da kai sun ce maka makaryaci sun ce maka mawaki sun ce ma wani ne ke koya ma sun ce maka mahaukaci bayan sun san kai amintacce ne a cikin su nabi sallallahu alaihi wasallam ya shiga cikin damuwa da bakin ciki dan sun kin imani sai Allah ya ce mishi kar ka je kashe kanka falallaka bakhin nafsaka ala athari illa min bi hadha alhadisi asafa kar ka je kashe kanka aka yi ta bashi labarin annabawa da aka karyata cewa dan hankalin shi ya kwanta ya gane ba da shi aka fara to haka kai ma yanzu in kai wa'azi ko ka faɗi gaskiya ko kai wani abu an zage ka an aibata ka akan ƙarya Allah yana ce maka fasbir ala ma yaquluna sannan ka kama tasbih wa sabbih bihamdi rabbika qabla tulu'i shamsi wa qabla ghurubiha sai ka kula da azkar na safiya da na maraice ita kuma sallah fa sai ka ce wa ana al-layl duka azkar sai ya ce fasabbih wa atrafan nahari kai sallah a gefen yini da dare wato sallar magriba ta ce gefen yini kenan da sallar asubahi ta ma gefen yini da kuma sallar isha cikin dare ne ko kuma wasu ne cewa sallar azhar da al'asr su ne a gefen yini sallar asuba da magriba da isha cikin dare shine wa ana al-layl wa min ana al-layl fasabbih wa atraf an-nahar kaga ya ambata mana sallori a lokuta da ake su a dunkule saboda abinda ake fata kenan da mutum ya kama hakuri da rayuwa hakuri wajen bautar Allah hakuri wajen kaddara hakuri wajen hulɗa da mutane akwai duka da suka zo game da bayani masu yawa akan girman sha'anin hakuri da dauriya da juriya kamar hadisin al-Imam Ahmad ibn Hanbal wanda hadisi ne mai tsayi da yazo Ibn Abbas ya ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wa alam anna an-nasra ma'a as-sabr kasancewa cin nasara yana tare da hakuri ne wa annal faraja ma'al karam sannan duk wata damuwa ana samun sauki a bayanta wa annal usra yusra kuma duk wani kunci yakan koma ya zama sauki idan kai hakuri saboda ana so kai hakuri akan kaddarorin rayuwa sannan hakuri akan mu'amala da mutane nabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa a cikin hadisin da ke cikin adabul mufrad na Imam al-Bukhari da littafin Ibn Majah manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce al-muslim alladhi yukhaliqu an-nasa wa yasbiru ala adhab khairun min al-muslim alladhi la yukhaliqu an-nasa wa la yasbiru ala adhab nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce muslimi wanda yake iya cakuɗe ɗaya ne da mutane ya rayu da su a wuri guda a makwabce guda a ma'aikata a wurin sana'a a cikin anguwa a garuruwa ka iya rayuwa cikin mutane ƴan uwanka to su kuma mutane idan ka rayu da su tabbas sai su fitar da kai babu yadda za mu tsaya da kai ba sannan wa yasburu ala aqab sai kuma kai hakuri wani ya ga maka magana mai nauyi wani ka ji labarin yayi gulmarka wani ya cutar da kai a kasuwarka wani ya ci bashin kai ya kibiya wani ya zo kana kan abun hawan kai ya buga maka kuma ya zage ka abu iri daban-daban har a cikin gidanka da iyalanka ko da iyalanki da ƴaƴanki da ƴaƴanka da maza duka kowa sai ya cutar da kai a gwargwadon zaman da kuka yi da shi to ana so ka yi haƙuri kar ka ce duk abin da aka yi maka sai ka rama in amma kara kayan kara sai ka yi na ice to wannan musulmin da yake wannan mu'amalar da mutane yake haƙuri da su annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ya fi alkhairi fiye da musulmin da zai iya mu'amala da mutane wani ya koma gefe saboda shi ba zai iya haƙuri da kowa ba sai ce ni ba ruwana da kowa ya zama kwamarar shi ba ruwan shi da kowa saboda shi ba yi da haƙuri wanda ke cewa ba yi da haƙuri kamar yana cewa ne shi ba yi da imani sannan kuma ko da ya yi hulɗa da su ɗin shi ba zai iya haƙuri da cutarwarsu ba irin wanda a ce shi kai wani ba shi da haƙuri har mutane ma sun san shi ce ka ga wani wallahi ka kiyaye shi har mutane ma su kiyaye shi kamar da sallallahu alaihi wasallam yake cewa saboda tsoron matsalarsa wanda mutane suka guje shi ittika a kufshihi saboda tsoron cutarwarsa wannan bai da alkhairi kamar wancan alkhairi tunda mumini ne akwai yana da asalin alkhairi na imani amma imanin shi bai hana shi yana da matsala ba sai da ka iya alkhairin shi na wancan asalin sannan haƙuri akan abinda Allah ya baka dan Allah ya baka kaɗan ka haƙura dan Allah ya baka da yawa ka gode dan Allah ya hana ka kai haƙuri saboda Annabi sallallahu alaihi wasallam yana cewa cikin hadisin da ke cikin sunan al-kubra na Imam an-Nasa'i da Annabi yake cewa man innahu man yasta'fi yu'affihu Allah duk wanda ya kane ya nemi ya kane bai nuna ragantakarsa da kwaɗayin sa na abin hannun mutane ba sai Allah ya bashi kamammiyar zuciya sai gan shi ba yi da shi amma kamar mawadaci wa man yastaghni yughnihi Allah wanda ya nemi wadata a wurin Allah to Allah zai bashi abin da yake nema wa man yatasabbar yusbirhu Allah wanda yake neman ya samu haƙuri ya zama mai dangara Allah zai bashi haƙurin wa in tu'u aqa'a khairan wa lam tu'u aqa'an khairan wa awsa'a min as-sabr Nabi sallallahu alaihi wasallam yace ba a bai mutum wata kyauta da ta kai mai alkhairi yadda a ce Allah ya bashi halayya haƙuri ba in kana neman a cikin dukkan da Allah yake na dabi'u wani an bashi jarunta wani an bashi zalaka harshe wani an bashi iya kasuwanci wani an bashi farin jini a cikin mutane to wanda Allah ya bashi halin haƙuri to Allah ya bashi kyautar da fita kowa a cikin wannan saboda haka ka dinga kokari kana zama mai haƙuri kana gwadawa kuma Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce innamal hilmu bitahallul haƙuri ana koya ne akwai wanda yake natural Allah ya shi da haƙuri dama shi za ka ga wani ila tuwo ne san shi ya san shi cewa mutum ne mai kawaici mai kau da kai mai haƙuri ba yi da hayaniya amma kai ma da baka da irin wannan siffar ta asali za ka iya koyanta za ka iya developing ɗinta ta hanyar ko da yaushe ka dinga tuna ire-iren waɗannan nasoshi da suka zo don nuna lada da falalar haƙuri sannan kuma ka dinga gwadawa a aikace kana ƙoƙarin ka ga cewa ka zauna lafiya da mutane wannan dangane da haƙuri ke kun ga abaci guda biyu ce wasta'inu bis-sabri kai ka nemi agajin haƙuri was-salati da kuma sallah ita ma sallah tana da irin wannan kyakkyawar yanayin da wannan albarka tana taimakawa mutum wajen ganin cewa ya rayu cikin salama ya iya abubuwan shi cikin kwanciyar hankali idan yana tsaye da sallah an ce wata rana Ibnu Abbas radiyallahu anhu an kawo mishi labari kamar da yake cikin tafsirin Al-Imam At-Tabari an kawo mishi labarin rasuwar wani dan uwansa ana gaya mai sai inna lillahi wa inna ilaihi raji'un sai kuma ya koma gefe ya Allah sai sallar raka'a sai karanta wannan aya yace Allah yace wasta'inu bis-sabri was-sala Allah yace ku nemi agajin haƙuri da kuma sallah a cikin wannan rayuwa saboda haka sahabbai suna yin haka manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kasance duk sanda wani abu ya sa shi damuwa sai ya tashi sallah ya nafila idan ko lokacin sallah ne sai ya ce wa Bilal yi sauri ka kira mana sallah dan mai sallah kuma ji sauki a cikin zakatun mu saboda mutum da yake cikin damuwa yake cikin wani tashin hankali yana amfani da sallah wajen ainihin wato fitar da kanshi daga cikin wannan damuwa tashin hankali sai Allah wadanke sarki ya bayyana mana cewa amma fa ita wannan na ƙarshen sallah idan ka ce wa innaha ba a ce wa innahuma ba wa innaha ita sallah la kabiratun wa tana da nauyi illa alal khashi sai gabayin Allah wanda suke masu Allah da gaske wanda bai jin tsoron Allah da gaske to sallah tana mai wahala yadda kaga kai din na a matsayinka na musulmi kana kula da sallah kullun kana yin ta fata maka nauyi saboda kai ka godewa Allah kai Allah ya ana fatan kai mutumin kirki domin Annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu kowa ana sauƙaƙa mishi abinda Allah ya halicce shi dan shi Allah ya halicce ka dan kai sallah dan ka kira na alkiyama sai zama sallah ba ta maka wahala ka riga ka saba lokacin sallah asuba na yi za ka je ka tashi ko mun sanyi za ka tashi ka je kai alola da ruwan sanyi ka fito masallaci ka zo ai sallah da kai cikin musulmi cikin gani sannan ka koma duk aikin da kake yi a office ko a kasuwa wannan bai hana kai sallah azhar ganin cewa galibi sallah azhar takan ratso sanda al'amuran duniya sun riga sun kankama ana cikin harkoki amma za ka dakata ka je kai sallah to kai me yasa kake yin wannan saboda Allah ya sauƙaƙa maka ita da shi ka ci gaba da godewa Allah ka ci gaba da yi akwai wani yana nan shi kuma tana mishi wahala bai iya tashi da asubahi bai iya barin abin da yake a ofis ko kasuwa ya zai sallah azhar bai iya zuwa ya sallah al'asar lokacin ya ga fitilis sai ya dawo gida ya hada su duk abin da ake faɗa na hadisi nan ba da moshi bane duk abin da ake faɗa na hadarin asarar sanadi ba da moshi bane manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce wanda diyar sallah al'asar to kamar ya rasa kamar ya yi asarar duka iyalan shi a ce an yi gobara ko an yi wani annoba ka rasa komai da kake da shi a gidanka ƴaƴanka da matanka da dukiyarka to kwatankwacin wato asarar mutumin da ya asara sallar asar kenan a cikin mutane amma ba ruwan shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce daga cikin sallar da suke munafikai nauyi akwai asubahi akwai isha ba ruwan shi Nabi sallallahu alaihi wasallam ya ce kama babu da dame shi wannan abun bai dame shi ba saboda munafiki ne mutumin banza ne sallah ta yi mai nauyi wala tuna ta illa wahum kusala wala yufuna illa wahum karihuna bai iya yin sallah sai ya zo cikin nauyin jiki yana cikin riyalul munafiquna to wannan abin ayi mishi jaje ne abin ayi mai addu'a ne ubangiji Allah ya shirye shi wanda da ya samu kanshi a cikin wannan hali yana cikin yanayi mai hadari yanayin da sallah bata dame ka ba ko da wani tsautsayi ya sa baka yi ta ba akan lokaci baka jin wani damuwa a ranka baka jin cewa akwai wani nauyi a kanka wanda ba za ka ji sauki ba sai ka sauke shi duk mutum ya damu da sallah idan wani uzuri ya sa bai yi ba haka zai dinga jin nauyi a kansa haka zai dinga jin cewa akwai wani abu da ake bin sa wani babban al'amari ba zai ji zaman lafiya a zuciyarsa ba sai ya zo ya yi sai zama na kai ba ruwanka haka zai wani ma da azumin nan ma yana azumi wani bai yin sallah a dinga tambaya ba ce ne hukuncin azumin wanda bai yin sallah to sai ka fara tunanin to dama sai yake azumi kenan mutumin da bai yin sallah a kaga wannan yunwa kawai ki sha ta manza ko a ce yanzu misali yau wani nan da aka yi na azumi wata kila da yayi asuba tun da ita an yi sahur kenan ba kuma bacci ba amma yanzu muke maganar nan hala yana bacci bai azhar ba bai la'asar ba wai dan ya ga karancin wunin sai can gaba da magarwa sai ya farka wannan kaga ba azumi ba wani yake cikin yunwa ko kuma idan yana yin wani abu na sha'anin rayuwa ana kasuwa ana office ana meeting ana tafiye-tafiye ko ana zaune ma ana kira ko kuma yanda matasan ba suka shiga cikin wannan musiba ana kallon ƙwallo ana Champions League ko ana Premier ko suna da babban wasa to ba su iya tashi bari kar a yi wani abu ba sa gani wanda ba suka kyauta to sai za ga gidan kallon ƙwallon sai a ɗanyi wani musalla ya fi inda bai rikodi ɗin nan yake ba sai a samu ɗan jigar-jigarin ustazu a sa shi limo wanda da an yi an fita half time zai barbaza ya musu ya faki su dawo su ci gaba kaga wannan duk wasa ne da addini jama'a Allah ya tsige shi sai a ci kulabin nasu kuma shikenan tashi da bakin ciki su ba su sallah kan lokaci ba kuma sun tashi da bakin ciki wannan duka mutasan mu ne suke cikin irin wannan sawarwara to ba abin da ke bana shi yan kallon kwallo kamar jayayya musu bayan an gama kallon sai a zo a kafa musu kuma ai tai na wajen awa uku kuma har a tashi ba wanda zai gamsar da wani a cikin lokaci kawai Allah ya kyauta turawa suna san suna sana'a suna samun kuɗin su gurbanan kuna barka kanku lokaci Allah ya kyauta saboda sallah tana taimakawa wajen yaye damuwa da bakin ciki sannan kuma tana sa mutum ya zama mutumin kirki a cikin mutane sannan mutum ne kyakkyawan makoma a wurin Allah don za ta hana ka yin alfasha za ta hana ka yin munanan ayyuka sai ka zama mutumin kirki sakamakon baka yin munanan ayyuka baka alfasha baka fitar da kowa baka zalunta kanka a can wurin Allah kuma ladanka na nan yana cika kullum cewa kana aikata ibadar da ita ce aka kawo ka duniya don ka aikata wanda yake yin sallah Allah ya kira su da suna al-khashi'i al-khashi'u al-khushu' shine jin tsoro cikin zuciyarka zuciyarka da take tsoron ubangiji shine al-khushu' saboda kana natsi kana tunani hankalinka yana nan rataye da sallah kamar da Annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wa rajulun qalbuhu muta'alliqun bil masajid daga cikin da za su ka saka shi wa Allah ranar al-kiyama akwai mutumin da hankalin shi na manne da masallaci in an yi sallah yana nan yana jiran wace ce next yana nan yana lissafi da cewa yaushe ne kiransa yaushe ne sallah lokacin sallah na yi kuma ba a kira shi ko da dalilin ya makara ne shi ya san lokacin ba ka bari dada to wannan kaga kalbuhu muta'alliqun bil masjid kenan to za ga duce ka wata zama uwar kakkiya farasal kana cikin alheri kenan sai Allah ya kira su suna al-khashi'una masu tsoron Allah cikin zuciyarsu ba dan ganin ido ba ba dan ganin mutane ba wanda wannan tsoron Allah shi zai sa ko da shi ko ana ganin ka ko ba a ganin ka ko kana cikin mutane ko ba cikin mutane ka san dai Allah yana ganin ka ba za ka yi wasa da ibadarka ba shi ko munafiki wanda muka ji aka ce yura'unan nas suna yi dan mutane su gani idan mutane suna ganin shi to zai yi sallah mutane ba ka ganin shi sai ya manta da al'amarin sallah so yake dai a dai gan shi a sahu ana sallah da shi a dinga mai zata mishi alkhairi kuma Allah ya riga tuna musu asiri Allah ka tsare sai Allah ya ce alladina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim
alladina yadunnuna annahum mulaqu rabbihim wa annahum ilayhi raji'un
wato wannan siffati ta al-khashi'una din can da aka ce wa innaha lakabiratun illa alal khashi'in kama a ce suwaye al-khashi'un sai Allah ya ce alladhina yadhunnuna annahum mulaqu rabbihim wadanda suke da yaqinin za su gamu da ubangijinsu wa annahum ilayhi raji'un kuma sun sani cewa za su koma zuwa ga ubangiji madaukakin sarki Allah yana siffanta mana siffar masu khushu'i waɗanda sallah ba ta yi musu nauyi waɗanda suke yin ta akan lokaci su cika duk abin da ke cikinta na adali kamar yadda muka ji a jiya game da fasarwa aqimu salata suna yin wannan saboda kullun suna tana mutuwa suna tana kwanciyar kabari suna tana tashin alkiyama suna tana gamuwa da Allah da hisabi kaga shine mulaqurati suna da yaqinin za su gamu da Allah gamuwa da Allah kuna da matakai matakin farko shine mutuwa sannan kwanciyar kabari a barzahu sannan busar kaho da tashin alkiyama sannan hisabi waɗannan su ne matakai hudu da kowa sai ya bi kafin ya gamu da Allah za ka dinga haɗu sannan aka ce gamuwa da Allah waɗannan guda hudun su ake ne mutuwa kwanciyar kabari busar kaho da tashin alkiyama sannan hisabi dukkanin su babu wani abu mai sauki babu kuma wani abu da za a yi maka bypass ko ne sai yi to ana so ko da shi ka dinga tuna su za su dinga jallin zamanka ka tuna cewa duniyar nan ba wurin zama bace wuri ne na temporary yanzu da muke magana wani ya fi shekara 1000 da mutuwa har yanzu yana nan yana jira kuma wanda zai mutu yanzu shi ya san ya jira da zai ba saboda rayuwar da zaka yi ita ce kaɗan a nan duniya ta cikin barzahun ta fi tsayi sannan Allah wa yake sarki dan da yaso ya tada al'umma ranar ya sa a busa kaho a tada mutane sannan ya tara su ga baki daya ya mana hisabi Allah ka sa mu samu ne sauki waɗannan su ne waɗanda suke ba da ada'in sallah, suna saboda suna tuna lahira, suna tuna mutuwa, suna tuna gamuwa da Allah maɗaukakin sarki. A nan za mu ga cewa an yi ta'abiri da cewa allazina yazunnuna, idan ka fassara shi literally ka ce waɗanda suke zato, kaga zato ba tabbas ne, alhalin kuma su waɗannan masu tabbas ne. Shi zato shi ne wani abu na shakka wanda babu tabbas. To amma a gun Larabawa lafazin abbanu yana daga cikin al-abbad, wato kalmomi masu ɗaukar ma'anarsu da kishiyar ma'anarsu. A Larabci akwai kalma take ɗaukar ma'anarta ta ɗauki kuma kishiyar ma'anarta. To daga ciki akwai abbanu, ma'ana abzanu shakka, abbanu yaqini. To shi ne irin shi a nan wajen, kamar yadda Allah ya ce walamma ra'al mujrimuna al-ahzaba, okay sorry, walamma ra'al mujrimuna an-nara, ya Allah ya ce fa dhannu annahum waqi'uha, yayin da masu laifi suka ga wuta sai suka tabbatar kenan, sai suka tabbatar annahum waqi'uha wa lam yajidu anha masrifa, cikin kafiru ba su da inda za su ji su ji. To haka wancan da Allah ya ce game da mutumin da aka bashi littafin shi da yace inni wanantu anni mulakin hisabiya, cikin alhaqa inni wanantu ai inni ai antu, ina da tabbas ba zato ba. To da haka a lafazin a yaren alqur'ani da larabci classical ilmin alqur'ani, lafazin abbanu yana iya zuwa da ma'anan shakka, yana kuma iya zuwa da ma'anan yaqini. To nan wajen na yaqinin ne, domin ka ce shakka ne kaga gaba ɗaya ma'ana ayat ta lalace. Inda ana magana ne akan mutanen kirki masu tsaye da sallah, ko ba za ka ce wai suna da zato ba, a'a suna da tabbacin cewa za su gamu da Allah Ubangiji maɗaukakin sarki, dan haka suke bauta musu, bauta mishi bauta. Waɗannan ayoyi da suke magana akan sallah, akan atamuru nasu bil birri wa tansawna anfusakum wa antum tatluna alkitaba afala taqilun wa sayyidu bis-sabri was-sala وإنها لكبيرة إلى الخاشعين الذين يظنون أنهم ملاقو ربهم وأنهم إليه راجعون. أيها الأخوة، فائدة دراما تري أتشكين سو إتشي واتو حائرين بكي تشكين متين يدين دواز أما كم شبا يقوتن تاو ونم يافك مادة مرة حنكين ذات أكا تشكي آيات دتشوا أفلا تعكلون يافك مادة ونبيد حنكين ونبيد ذا أبن الهيري yana mutane su yi shi kuma ba zai yi, wanda zai ga abin shari ya gwada mutane su guje mishi shi kuma ba zai guje ma abin ba. Daga wannan mahaukaci ne, kamar a ce mutum ne ya zo ya tarar da mutane kowa a zaune ya ce jama'a ku gudu za ɓarayi nan, kowa ya gudu shi kuma kawai sai ya zauna wajen yana jiran su, su kai baka da hankali ku je kawai ba ku ne na zauna. Ta zama ce to wannan ko dai abin da yake faɗawa ba gaskiya ba ne, za a fara tarin to ko dai kan shi ba ɗaya ba ya zo da gudu ya ce ga yankin dafi da jama'a gudu, kowa ya gudu kawai sai ya zauna jiransu. Kaga shi ne a tamurin nasa bil biro ta sana kusa ku, ta haka kullum mu rubu kula da wannan wajen cewa duk abin alkhairi ya zama kai ka fara yi kafin ka ga mu ka samu alkhairi. Sannan mun ji wato amfanin haƙuri, haƙuri babban al'amari ne. Da haka Allah maɗauki sarki ya umarni da shi a wurare da dama. Allah yana cewa ƙarshen sura Al-Imran, ya allazina amanu isbiru wa sabiru wa rajiu, ya ku mu'minai isbiru, ku yi haƙuri, wa sabiru, ku yi dauriya. Ana so mu zama masu haƙuri da dauriya. Musulunci baya son raki da yawan koke da yawan ƙara, musulunci baya son rashin haƙuri da yawan rigima, musulunci baya son yawan kuzuzu ta zance. Ana so ka zama mai dattako, mai haƙuri wajen mu'amalarka da mutane. Ana so ka zama mai dauriya, mai jurewa wajen ayyukanka na ibada. Sannan ana so ka zama mai dauriya, mai jurewa wajen ƙaddarorin da Allah ya tarbace ka da su. Daga haƙuri yana da fuskoki guda uku: haƙuri wajen ibada Allah, haƙuri wajen jarabawa da Allah ya maka, haƙuri wajen hulɗa da bayin Allah. Sannan kuma sai aka ambaci wato cewa ita sallah ita ma tana da wani sirri da yake sa mutane su nasara a rayuwa. mai wannan sirka ta shine so tana gyara alaka ka da ubangijinka da kaka ce ka nemi agajin Allah da sallah wajen tsirarka a duniya da lahira sannan tana taimakawa mutum wajen yadda da halaye masu kyau tana raba ka da duk wani hali mummuna indai ka dage kana ta yin sallah kana yi za ta dinga tace halayenka sai Allah ya ce inna salata tanha anil fashai wal munkar tana hana alfasha da abinci sannan kuma sallah za ta ainihin wato sadar da kai da ubangiji ya zama da cewa ranar alkiyama ta tsira amma sai aka ambata mana cewa sallah tana da wahala sai ga masu tsoron Allah shine aka bayyana mana halayensu shine tabbatar da cewa akwai lahira alladhina yadhunna annahum mulaqu rabbihim sannan kuma tabbatar da cewa in sun mutu zuwa ga Allah za su koma ba wai idan sun mutu kawai shikenan ba irin magana kafirai da suke cewa in hiya illa hayatul dunya namutu wa nahya wa ma yuhlikuna illa ad-dahr wa ma lahum bidhalika min ilm in hum illa yadhunnun kaga wannan shine na shakka dake Allah yace akwai yan dahariya kafirin su ya kai ya kawo wanda suke cewa ai iya rayuwar nan ta duniya ce kawai wannan ya kama da irin da ake cewa daga duniya sai ka duna irin wannan mugun zancen in yi illa hayatul dunya hayatul dunya na mutu wa nahya mu rayu kawai mu mutu kuma ya zuku na illa dahar babu abin da ke kashe su sai da gobe Allah ya ce wa malahum bi zalika min ilmi ba su sa abin da suke fadewa in hum illa yadhunnun shaki fadi kawai suke yi zato kawai suke yi kaga wannan abwanu anan bi ma'ana shak in hum illa yashku so irin waɗannan mutanen ba su da alkhairi saboda ba sa tuna lahira ba su ma yadda za a yi lahira ba to kai da kai da lahira kullum kake tuna ta ya zama wajibi a ga cewa a aikace kana yi mata shiri kana shirin gamuwa da lahira wajen aikata ayyukan alkhairi da gujewa ayyuka na banza da neman gafara Allah daga zunubanka da neman tuba da neman safanci tsakaninka da ubangijinka dan ka samu ranar alkiyama ka tsira Allah ubangiji ka samu tsira wannan ita ce wasiya ta ƙarshe cikin wasiyoyi 12 da muka karanta cewa an yi wa banu Isra'ila waɗannan wasiyoyi din tun daga kan fadan Allah ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa awfu bi ahdi uzi bi ahdikum wa iyaya fattaqun ko farhabu to daga nan aka fara wannan wasiya aka yi musu wasiya da na farko aka ce musu su cika alƙawari wa awfu bi ahdi da biyu aka ce su ji tsoron Allah wa iyaya farhabu na uku aka ce su imani da Allah da Qur'ani da manzon Allah shine wa aminu bima anzaltu musaddiqan lima ma'akum na hudu aka ce kada su dinga musanta sakokin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine wala tashtaru bi ayati thamanan qalila na biyar shine aka ce su tsoron Allah wa iyaya fattaqun na shida shine aka ce su daina cakuɗa gaskiya da ƙarya wala talbisul haqqo bil batili wa taktumul haqqo shine na bakwai kenan cewa kada su koyi gaskiya shine wa taktumul haqqo wa antum ta'lam na takwas shine aka ce wa aqimu salat na tara shine aka ce wa atu zakat sai da sallah da bada zakat ko na goma shine warka'u ma'ar rakin sirku tare da masu ruku na 11 shine kar su ga mutane gaskiya su su kibu gaskiyar shine a ta'amurun nasa bil birri wa tansawna anfusakum na 12 na karshe shine neman agajin Allah ta hanyar hakuri da kuma sallah wasta'inu bis sabri was sala to wannan su ake ce ma al wasayat na 10 isnata asar ashar wasiyatin li bani isra'ila wasiya guda 12 da Allah ya banu isra'ila a nan cikin suratul baqara akwai wasu daban da za a iya karanta a suratul an'am wasayan Allah ta suratul an'am wasu yake magana za ga wannan wasiyoyin game da muka ambata ma'anar wasiya shine jan kudi da aka yi mana kai a matsayinka na musulmi da aka kawo su a cikin littafinka to kai ga kai Yahudawa cancantar da kai riko da su da za ka yi riko da su ko yadda suke dinnan ina jin da ka zama wali za ka so ka shiga cikin wali aka ce duk wani abin kana yi za ka so ashe kai ma wani dan ƙwarya-ƙwaryan wali cikin waliyan Allah Allah ka samu zama cikin waliyan kai Allah to bayan da Allah madaukin sarki ya gama musu waɗannan wasiyoyi sai kuma ubangiji ya kira su a kira karo na biyu kai can ai an fara da kiran su cewa ya bani isra'ila kullu ni'mati allati an'amta alayka shaka sake musu kira na biyu da Allah ya ce musu ya bani isra'ila kullu ni'mati allati an'amta alayka
ya bani isra'ila
الذي أنعمت عليهم وأني فضلتكم على العالمين فالله يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأوفوا بعهدي لكم يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم وأني فضلتكم على العالمين يا بني إسرائيل إن شاء الله كتنا نعمة هذا نعمك وأني كما تشيواني فضلتكم نافي في تاوك على العالمين أكن سوران تابقي أبايا من جمع جنا جمدا نعمة التي أنعمت عليكم من جمع جنا أقول ودن بكاتا أشان فنينيك يفيدا التفضيل cewa wa Allah ya fifita su akan sauran mutane ubangiji madaukin sarki yana nufin ya fifita banu isra'ila akan sauran al'ummar da su banu isra'ila suka yi zamani da su kafin zamanin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam su waye kenan akwai farisa akwai ruma akwai larabawa akwai indiyawa akwai sinawa mutanen china a lokacin waɗannan su ne muhimman al'ummomin duniya sanannu farisa rum hunud siniyun al'arab to duka waɗannan kuma maguzawa ne ba sabon addinin Allah masu bautar gumaka ne da tsumburburai da abubuwa na rashin hankali suna da gumakansu iri daban-daban da suke bautawa su bane isra'il su kaɗai suke da littafi a lokacin su ne al'ummar da ke bin addinin sama so da kaga cikin waɗannan al'ummomin to su ne al'umma mafi daraja haka Allah ya sanya su su zama mutanen shi na kusa da shi waɗanda yake ƙaunarsu amma da suka tashi lalata su sai su masu kafirci haka sai Allah ya fita mutunsu sai Allah ya mala'ance su ya ce la'ilal ladina kafaru min bani isra'ila على لسان داود وعيسى بن مريم ذلك بما عصوا وكانوا يتقون وكانوا يعتقون الله يقول أن إني وبنو إسرائيل أكان شأن النبوة النبى داود وعيسى بن مريم سووا دسن كسن شيء سنا سبع الله سنا وشيء يا كم الله يا موسى أيهم فللا تيوا ليك شوا أو ما جيت كن ما إذا إن قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم أنا موسى يقول مثلا شكو سنا دني إما الله ديم إذ جعل فيكم أنبياء يسني أنبوا ديوة عند كان النبي إبراهيم شيني كاكنسو أكاي النبي أوكم شيني كاكنسو بيهودي نفرقو واتو النبي يهودا ونفرقو يهوزا إيش أكي تأنبوا النبي يوسف ده إيش ده جيكو كيش أكي تأنبوا أتكنسو هذا كان النبي موسى ده إيسا ده أتكنسو سكي Allah ya ce ya sanya ku ja'ala fikum anbiya wa ja'alakum mulukan isa ku hada sarakuna Allah ya ce wa ataakum ma lam yu'ti ahadan min al'alam ya ba ku abinda bai bai wa kowa cikin talibai ba mun ji daga sanima da Allah ya ba su Allah ya bayan annaba wannan Allah ya ba su almannu wasalwa Allah ya ba su alghamam girgije da yake lullube su daga zafin rana Allah ya ba su ruwa yake fita daga cikin duwatsu Allah ya ba su wato tseratarwa da ya musu ta hanya wa in fatakana bikul bahra Allah ya fatakana bikul bahra Allah ya sa kogi ya tsage abinda ba taba gani ba suka ratsa Allah ya ce wa anjaynakum min ali fir'aun muka tsira da ku daga fir'auna da azzalmai mutanansa duka Allah ya musu wannan ya nesa daga fir'auna Allah ya musu falala iri daban-daban amma sai suka ki godewa kuma su gode ba shine Allah ya fita sha'anunsu shine Allah yake ce mana wadribat alaihim dillat wal maskanat sai aka buge su da kaskanci da ainihin wato wafa'u da ghadabin min Allah sannan suka za'a fushin Allah dalika bi annahum kanu yakfuruna bi ayati Allah ويقتل النبيين بغير الحق saboda sun kafa ayin Allah sun kashi annabawa bani Isra'ila da yasa ta kai tsiya yanka annabawa su annabi Zakariya da ɗan shi annabi Yahaya da ire-iren su da annabi Isa suke a tantin kashe shi za su yanka annabi da safe yanda ka san an yanka ragon suna kowa ya wanke hannun shi kowa ya shiga harkar shi ba sa ma tunanin komai kashe annabawa Allah ya ce zalika bima asaw da kuma saban Allah da suke yi wa kanu ya atiduna da kuma wuce iyaka wannan cikin bakara ne tamago cikin bakara ne za mu zo kan sana gaba ka to da wurare ne daban-daban da Allah wanda kike babu labari irin halayya su ta rashin kirki da halayya su ta banza duka waɗannan ayoyin cikin suratul bakara za su labarta mana wannan za ka sai suka wayi gari sun rasa wannan darajar da Allah ya ba su da su ne al'umma da Allah ya zaba to amma da su ba su zaba Allah ba suka zaba kangara sai Allah ya fita shawarar su shine Allah yake maimaita musu alal cewa ku mutanen Madina na yanzu waɗannan banu Nadir banu Qaynuqa banu Quraiza da Yahudu Khaybara ai ba su ne aka yi ma wannan baiwa ba an yi ma iyayensu da kakanninsu amma ku tuna ka'idar da muka faɗa cewa idan alkhairi ya shafi iyayenka to ya shafi za ka Allah ya ce musu ku waɗannan ku tuna amma yana nufin ku tuna ni'imar da aka yi ma iyayenku da kakannin ko da kun karanta a cikin littafin ku kun sani shi ne Allah yake goranta musu wannan ni'imar da yawa iyayensu da kakanninsu wanda ba su gani ba a ce da suka sakin su a cikin tsiya shi ne Allah yake cewa ya bani Isra'ila kuru ni'mati allati an'amtu alaikum ya ku bani Isra'ila ku tuna ni'ima ta da nayi muku wa anni faddaltukum ala alamin na fifita ku akan sauran talikai sauran halittu amma ba ku gani ba kuka ƙi da'a daga cikin ku wanda ya da'a ku shi kenan zai samu alkhairi wanda ya da'a ya musulunta zai samu lada ninki biyu wanda ya kafirce ya ki musulunta yana cikin fushin Allah yana cikin waɗanda aka la'anta cikin banu Isra'ila Allah ka tsare mu daga la'anta muna ganin saboda yadda lokaci ya tafi bari mu dakata akan wannan aya ita ce aya ta 47 kenan ko 47 don mu sai mu tashi da kanta ya bani Isra'ila zkuru ni'mati allati an'amtu alaykum wa anni faddaltukum ala al'alamin wa sallallahu wa sallama ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam.